godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu, muna gode masa, muna neman taimakonsa. Mun shaida dan dai walilla babu wani wata bisa gaskiya cancanta sai Allah subhanahu wataala, wanda ke shi kadai yake ba shi abokin tarayya. Kuma mun shaida dan dai manzon tsira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Bayan haka ɗan uwan musulmai, wannan huduba tana tattare da alaka da hudubobin da suka gabata a satuttukan da suka gabata, da ma nasihar da malam ya gabatar mana a yanzu tana magana ne dangane da dogaro ga Allah subhanahu wataala. Saboda idan muka kirdadi muka kalli irin halin da muke ciki, yanda Allah ya jarrabe mu, abinda muka saba shi ne sana'ar mu, shi ne hanyar neman mu, ya zamanto an samu takaituwar samun abin, sannan ga rashin farashi, abin kuma da muke saya a dole shi kuma farashi sai yana ƙara ɗaukaka. Wannan kuma abin da yake wajibi a kanmu shi ne mu dogara ga Allah subhanahu wataala. Dogaro irin wanda musulunci ya tanada, ba dogaro irin wanda Bahaushe ya keɓe yake yin nasa daban ba, wanda yake ya ci karo ta wasu ɓangarori da dama daga abin da Allah maɗaukakin sarki addinin musulunci ya tsara, na cewar wannan abin shi ne dogaro ga Allah subhanahu wataala. Shi dogaro ga musulmi abu ne wanda yake haɗuwa, akwai wajibcin yarda da al'ummar musulmai suke da ita daga tsarin Allah subhanahu wataala wajen kasantuwar duk abubuwan da suke gudana na rayuwa. Amma yin kowa in yana musulmi mai hankali mai tunani, yana da tabbacin cewar ana riko da sababi wajen neman abin da ake buƙatar fatar Allah maɗaukakin sarki ya bayar. Da haka musulmai ba sa kallon riko da sababi kaɗai, kuma cewar nayi ai abu kaza ake samun kaza, to kuma nayi kaza din ya zama kuma dole ke na samu, sai dai kayi iya abin da ya cancanta kayi, sannan kuma sai ka bar wa Allah ikonsa. Da ka ga kun yi mai kun suka nema iri ɗaya, wani ya ninka ka faɗaɗawa ya fi ka jan ya fi ka komai, amma ya yi ya faɗi kai kuma ka yi ka ci riba, ko kuma kai ka faɗi shi kuma ya ci riba. Da haka ruko da sababi wajibi ne, amma musulmai su suna ganin tawakkali abu ne wanda yake wajibi, kuma ɓangare ne na aƙida na tabbatar da tauhidin, wanda yake ya yarda da Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake, kuma shi ne yake arzutawa. Saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa ga Allah kaɗai ake dogara, in dai mutum ya kasance shi mumini ne, baya dogara cewar ai ni dai kaza na haka ya zama dole sai na samu kaza. Sannan Allah maɗaukakin sarki yace wa alallahi falyatawakkalul mu'minun, kai ga Allah ne kadai mu'mini suke dogara. To li hadha kana tawakkulu, saboda haka shi ya zama to dogaro shine abun nema, cewar a dogara ga Allah subhanahu wataala a matakin farko. Yin hakan yanki ne daga aqidar wanda yace yayi imani akwai Allah da kuma samuwar Allah da kuma Allah zai sakamako da gobe kiyama, a sami yan aljanna a kuma sami yan wuta. Allah maɗaukakin sarki yana cewa duk wanda yake kiyaye dokokin Allah, to Allah ya yi alƙawarin zai saba masa mafita daga cikin bakin ciki na duniya da kuma bakin cikin da za su faru ranar gobe kiyama ga wanda ya koma ga Allah ba yana mumini ba. Yace kuma ya yi alƙawarin zai arzuta mai imani ta hanyar da bai tsammata ba, daga cikin abinda hanyar da Allah yake yana arzuta bayi har da abinda tunanin dan adam bai kai gare shi ba. In ka gama tarewa da cewar sana'a kaza ko yin abu kaza shi da yake sawa ake samun abu kaza, sai ka bada karfi 100% kuma ka je kai mai kai wannan abu kuma ya maida kai ba mai ko ka ci gaba. Dan haka tunanin dan adam ma inda bai kai ba, ma Allah maɗaukakin sarki yana mai yana da ikon ya bada abu ta inda ya saba dabi'ar yanda aka saba. Mu dai abin da yake wajibi a kanmu shine riko da sababi da kuma dogaro ga Allah. Yace wa man yatawakkal ala Allahi, duk wanda ya dogara ga Allah cikin al'amuransa, to Allah din ya ishe shi, Allah ya isa masa isa kuma ta cikakkiya. Dan haka yace inna laha badigu amriki, shi Allah shi ne mai rinjaye akan kowane irin al'amari, kuma ya sanya wa kowane abu lokaci, ba wanda yake da iko kuma ya canza. In Allah ya kawo yalwa za a ji daɗi na yalwa, in ya kawo tsanani kuma sai a yi hakuri a juri wannan tsanani, shi ma zai wuce. Wannan kaddara ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, babu wanda kuma yake da ikon canza ta ko ya kawo ta kafin lokacin da Allah ya kayyade mata, ko kuma ya cire ta lokacin kuma Allah bai kaddara mata lokacin da za ta kawo ba. Daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya bayan ya yi su ya ayyana su cikin Alkur'ani, yan kaɗan daga cikin su wanda suka saba wa ɗabi'a ta yanda in ana kaza, in ka yi kaza ne za ka samu kaza, to akwai hanyoyin da ake kuma samun kaza ko ba tare kuma da an yi kaza ba. Sai ka ga mutum ya shiga cikin daula amma bai ɗauki mataki kuma irin naka ba, ko kai kuma kai ɗin ka samu kanka cikin matsatsi alhali kuma duk abin da ya kamata ka yi daga jaribinka kuma ka yi. Lokacin da Maryam Allah maɗaukakin sarki yake me tana hidima a ɗakin ibada tana cikin baina sai mutane su dinga mai masu aiki a wannan guri tare da ita in suka hawo sama sai su je su samu an kawo mata abinci iri-iri daban-daban daga cikin jinsin abincin nan a cikin rani sai a kawo mata abincin damuna da damuna sai a kawo mata abincin da rani yake samu sai suke tambayan ta to ke Maryamu duk lokacin da suka shiga gurin ta sai su ga sabon abin da na ban mamaki suke tambayan ta to ina ne kike samun wannan sai ta ce ai wannan daga Allah subhanahu wataala take samu kuma cewar Allah yana arzuta wanda yaso bi gairi hisabi to cewar inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi gairi hisabi anan ne malamai suke maganganu masu fadin gaske duk abin da ake ganin riko da sababi ne yake sa a samu abu kaza to kuma ana samun irin wannan abun ko fiye da wannan abun kuma ba a kuma riko da irin wannan sababin ba domin shi Allah ya ce yana arzuta wanda yaso ba tare da lissafi ba dan haka suke me yake cewa a tun lokacin da yake cewa Maryam ya tura mata mala'ika Jibril cewar yaje ya bata bayani cewar za ta haifi da sai take me take mamaki amma dan ma kafin haife shin an fada mata cewa sunansa Isa kuma dan Maryam kuma zai dinga magana da mutane tun yana cikin zanin goyo kuma sannan yana daga cikin mutane salihai masu daraja mafi kololuwar daraja daga cikin halittar Allah subhanahu wataala in an ce ulul azami minar rusul sune lamba ta farko kuma yana cikin su in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim annabi Musa sai kuma ce annabi Nuhu da kuma annabi Isa annabi Nuhu da annabi Isa ba a gabatarwa wani a matsayin na hudu wani a matsayin na biyar ana ba su matsayi ne guda ɗaya sune na hudu kuma sune na biyar din amma waɗancan kan ɗaya baya ɗaya haka suke tafe manzon Allah ne lambar farko sai annabi Ibrahim sai kuma annabi Musa su kuma sune na hudu kuma sune na biyar da haka ba a samu na ƙarshe ba kuma na hudu sai suna tambaya a qalat rabbi anna yakuni waladu tana tambaya to Allah yaya kuma za a ce dan samu da walam yansasani bashar alhali kuma ba ni da miji ba wani miji da ya shafe ni ai ba tare da aure ba kuma kishiyar aure ba ma'ana a dabi'a yanda ake samun ciki a aihu ni hakan ba ta faru da ni ba ai al'amarin kuma kamar haka ne dai ya Maryamu Allah ya riga ya kaddara zai halicci da daga gare ki kuma ba tare da uba ba dan haka Allah ku ya kalu kuma ya sha'u shi Allah shi da yake halattar abin da yaso da haka idza qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu in Allah so abu ya kasance sai ya ce da shi ya zamo kawai me sai ya ta zamowa gurgurdan bukata yace kuma misalin Isa a wajen Allah subhanahu wataala kamar misalin annabi Adamu ne idan halittar annabi Adamu bata biyo mutum mamaki ba ya za ya halittar annabi Isa ta bashi mamaki shi annabi Adamu an halice shi ne ma daga kasa ba shi da uwa ba shi da uba dan haka shi ma an halice shi da kalmar me kalmar kun fayakunu zamo kawai sai ya zamo dan haka wannan ke kwantar da hankali ki ba wani aiki ne mai wahala ba kuma aikin Allah ne sai kuma annabi Ibrahim har ila yau shi ma lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi masa bayani dangane da ta da batacce sai yake tambaya idza qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta yake cewa ya Allah madaukakin sarki ka nuna min yaya kake ta da batattu Allah da ya tashi bashi azza sai ya ce alaihi awalam tu'min yake Ibrahim baka yadda bane baka gamsu da cewa ina ta da batattu bane ai bi kudurci da kudurata ala ahya'in dangane da ta yadda wanda ya mutu kana sai yace a ya Allah madaukakin sarki ai ka san nufi na walakin bi yadda ma inna qalbi sai dai da zuciyata ta kara samun nutsuwa abinda bahaushe yake cewa gani ya kuriji shine sai Allah madaukakin sarki zai bashi example yace ka kamo tsuntsaye jinsi daban-daban kana hu yace ka je ka kan wani dutse ka dauki wani dutse kuma ka dandaka su da gashin da jinin da tsokar da komai ka takuda da kashin duk kai rugurugu da su amma kowanne ka bar kayinsa empty ka koma gefe ka dinga kiran kowanne da sunansa zaka ga gashin yana tashi jinin ya tashi tsokar duk su haɗu su zo kuma ka haɗe su haɗe da kayin sannan su koma yanda ka yanka su a farko dan haka sai me daga nan sai ya tabbatar ya ƙara tabbatarwa da cewar Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima ne duk abin da Allah ya so zai yi bai zama aiki ba dan haka wannan hali da muka samu kanmu a ciki insha Allah watan wata rana zai ka zara cewa aini da kaka annan da na gabara na samu abu kaza amma bare da in tashi a tutar babu ina ta tunanin ma ni wajen ina ma zan shiga ne ma a duniyar nan amma Allah da iko sa kuma sai me sai ga abu kaza sai ga abu kaza sai me sai abu kuma koma ya zama labari wani zai bada bayanin ya samu abin da bai tsammata ba wani kuma abin da ya zata na wahala zai shiga cikin wahala wani kuma abin da ya zata ma na takaitaccen samun sauki zai ma samu sauki fiye da yanda ya tsammata haka sun da rayuwa take duk inda aka kada aka rawa wani zai yi furi wani zai zama matakaici wani kuma zai zama mai zai tashi zero dan haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu nutsuwa da cin jarabawa da muka samu kanmu a ciki kuma muna ƙara roƙon Allah madaukakin sarki da tawassuli da abin da ya wajabta akan mu muke daidai gurgurdan mu halin da muke ciki na kunci Allah madaukakin sarki Allah yayi mana abun wanda kowa yake da bukata ta anna alheri Allah ya sani muna roƙon Allah mai girma da kuka Allah ya biya wa kowa bukatar ta alheri ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله قوموا إلى صلاتكم.